أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke muna muku sallama ta addinin musulunci muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka kuma muna muku fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rayuwarku da tamu gabaki da albarka ya ba mu ilimi mai amfani ya sa ilimin ya zama mana alkhairi duniyar mu da lahira sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mu aljanna sada rahmatsa idan ba a manta ba yan uwa wannan shiri namu yana bayani ne akan muhimmancin ladabi a wajen neman ilimi a inda muke kawo shaidu daga magabatan mu da kuma abinda malaman mu suka ambata akan cewa ladabi a neman ilimi wani shishike ne daga cikin shikashikai na neman ilimin ilimi baya tabbata ya samu ya inganta ya zama mai albarka idan ba a yi masa ladabi ba muna kawo maganar babban malami al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi da ya ci littafin sa Madarij as-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi ai ladabin mutum kaga mutum yana da ladabi a rayuwarsa gabaki daya musamman dalibin ilimi to al-unwanu sa'adatihi wa falahihi wannan shi ke nuni akan cewa zai samu sa'ada abinda ake ce masa sa'ada shine rayuwa wacce take mai kyau ayi ta a duniya kuma ta zama masanadiyar mutum ta zama ta zama sanadi ga mutum ya shiga aljanna wannan shine ake ce masa sa'ada ai shine annabi mai ce arba'un minas sa'adati abubuwa guda hudu suna cikin rayuwa mai kyau da mutum zai yi mai dadi a duniya kuma idan ya ci gajiyar wannan rayuwar mai kyau mai dadi a duniya ya samu kyakkyawar rayuwa mai dadi a ranar gobe kiyama annabi sai ya lissafa waɗannan abubuwa guda hudu yace al-mar'atu salihatu mata ta gari wal jaru salihu da makwabci na gari wal markabul hani'u da abin hawa lafiyayye wanda yake na tsatsi sannan wal maskanul wasi'u da kuma mazauni wato gida wanda yake mai yalwa Allah subhanahu wata'ala ka sa waɗannan abubuwan guda hudu su zama mana sa'ada kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to shine nan Malam Ibn Qayyim yake cewa wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi ladabun mutum ya zama yana da ladabi to wannan adireshi ne alama ce dake nuna cewa wannan mutumin zai rayuwa mai dadi ai in ba mu manta ba al-Imam al-Fudayl ibn Iyaf rahmatullahi alayhi yace duk wanda ya muna ladabi yana kan shimfida to a kore shi ya koma bakin kofa wanda kuma ya muna ladabi a bakin kofa to a tura shi kawai ya kula da dabbobi yafi kama da su sannan wa falahihi sannan kuma ai ladabin mutum shine adireshi alama wacce take sa zai samu falahi falahi shine samun aljanna قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يتلصفا وسيتي الذين يقفون الفردوس هم فيها خالدون قد افلح المؤمنون ممن سن سامو babbar rabo to alama babbar rabon mutum shine ladabin sa ai ya fada mana a baya a darasin da ya gabata cewa wal adabu huwa ad-din kulluhu ai ladabi shine ma addini gabaki da to shine ne yake cewa wal adabu wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi ladabun mutum da yake da shi shine adireshi shine alama ta rayuwar shi mai dadi a duniya sannan wa falahihi in an je lahira kuma ya samu babbar rabo wa qillatu adabihi sannan karancin ladabun mutum unwanu shaqawatihi wa bawarihi alamar tabewarsa kenan wa bawarihi da kuma shigar sa halaka duk mutumin da ya zama bai da ladabi to alamar zai tabe kenan dama shaqawa ita ce kishiyar sa'ada sa'ada kishiyar shaqawa kamar yadda bawar din kishiya ce ta falah, falah kuma kishiya ce ta bawa. Famastujliba khayrud dunya wal akhirati bimithli al adab, wallahi ba ataba jawo makai al khairin dunya da lahira ba da kwatan kwacin ladabi. In kana son ka jawo makanka al khairin dunya a soka, ku duba hatta shuwa gabanni da sarakuna, ai mutumin da ya iya musu ladabi shi suke jawowa a jikinsu, su rika fada mishi wasu tsugurransa. Shi yasa zaka ga duk wanda zai yi ai su kansu ladawa sarakuna suna da adabul muluk, ya suke mu'amala da mutane, sannan kuma ya mutane ya kamata su yi mu'amala da su. To haka lahira, in mutum yana son ya samu lahira, to ladabi zai tsare. Walastu jliba himanuha bimithli qillati aladabi, sannan ba a taba jawo makai rashin samun albarka a rayuwa ba da cin nasara a rayuwa da kwatankwacin kin yin ladabi ko karanta ladabi. Saboda haka duk wanda yake son ya samu rabo a duniya kuma yake son ya samu rabo a lahira, to abinda ake bukata a gare shi shine ya kasance ya lazumci ladabi. Kowane abu zai iya zama yana da ladabinsa, yayi shi a tsari. Sannan al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa al-adabu al-wuqufu fi al-wasat bayna at-tarafayn, to idan kana son ka gane me ake ce ma ladabi, shine a komai ka zama tsakiya kake, ka zama kana tsakiya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas, saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya sanya mu zama al'umma matsakaiciya, ba ma wuce gona da iri mu wuce inda aka ce mu tsaya, sannan ba ma kin kaiwa inda aka ce mu kai, muna nan tsakiya. Wannan shine al-wasat, khayrul umuri awsatuha, mafi alkhairin abubuwa shine wanda ya kasance a tsakiya yake, bai zoba ba sannan bai zoke ba, bai ikaiwa inda ake son a kai ba, zobawa kenan, sannan bai zoke ba yake kaiwa inda ake son a kai. To anan adab yake, anan ladabi yake. Fala yuqassiru bi hududi ash-shar'i an tamamiha, baya kin kaiwa ga iyakokin shari'a inda aka ce a cika. Idan mutum ya zama mai ladabi ne, shi in muta'addibun ne, to ba zai ki kaiwa inda ake son a kai ba, wanda shine taqsir, shine kuma abinda suke ce mishi tafriti kenan. Mutum ya zama muta mufarritun kenan, yayi sakaci bi kai inda ake son a kai ba. Sannan wala yatajawazu biha maju ila hududan lahu, sannan baya wuce gona da iri a game da inda aka ce a tsaya ga iyaka, baya wuce gona da iri, a'a yana nan a tsakiya. Fakilahuma udwanun, dukkanin su ke tare iyaka ne, da wanda ya ki kaiwa inda ake son a kai, da wanda ya wuce inda aka ce a tsaya, to dukkanin su ba su da bambanci, dukkanin su masu laifi ne. Wani aka ce ai sallah azhar raka'a hudu, mutum yana zaune a gida lafiyar salau, da ya tashi sai ya ce shi shida zai yi, to wannan kaga jawaza hadda shari, ya yi ketare iyaka. Shi ko wannan lafiyar shi kalau sai ya ce a ai shi bi zai raka'a bi kawai zai yi, kuma azhar ba asubahi ba, to shi kuma ya zama mufarriti, ya yi tafriti kenan. Wancan afrada wannan farrada, wancan afrada shine wanda ya wuce gona da iri, wannan kuma farrada yayi sakaci yaki kaiwa inda ake son a kai, to dukkanin su ba asu. Wallahu la yuhibbul mu'tadina, kuma Allah madaukakin sarki baya son wadanda suke ketare iyaka. Wal udwan huwa su'ul adab, abinda ake ce ma ketare iyaka shine munin ladabi, ka zama baka tsaya inda ake son a kai ba. Yanzu ga misali, a yau ko ba yau ba tun can da ɗaliban ilimi sun kasu gida uku, akwai ɗalibin ilimin da shi mufarriti ne, sakaci ga rai, ba ya kyautata ladabi ga malaminsa, bai ɗauki malaminsa bakin komai ba, ya ga dama idan malaminsa ya yi abu a nan take zai ci algatu, malam ba haka bane, a malam ba haka bane, hadisin da ka ja malam bai inganta ba, wannan hadisi ne da ifi ko wannan hadisi ne mawdu'i, ko yana da hujja ko bai da hujja, dai ya faɗa abinda ake so a faɗi, shine a sa al'adaba li muallimihi, ya muna ladabi ga malaminsa. A gefe guda akwai wasu kuma da suke cewa al-muridu amama shekhi kalmaiti amama al-ghasili, idan al-majiri yana gaban malaminsa to ya zama kaman yadda gawa take a gaban mai mata wanka. Har suka ce man qala li shaykhihi lima lan yufliha, duk wanda ya ce ma malamin shi alagata malam ina dalili ko meye hujja ko a fada mana hujja to lan yufliha, har abada ba zai samu aljanna ba. To kaga waɗancan sun yi tafriqi, waɗannan kuma sun yi ifradi, dukkanin su suna nan a cikin abin da aka kira shi da al-udwan. Wallahu kuma la yuhibbul mu'tadi, wannan ketare iyaka, Allah baya san ketare iyaka. Wancan da yake ce ma malamin sa malam wannan hadisin naka da ka jawo ba daidai bane, ko kayil irabi ba daidai ba, ko ka jawo hadisi ne mawdu'i, ko kuma wannan mas'alar da ka kafa hujja ka fade ta mas'ala ce fatawa ce marjuha ba rajiha ba, ita ce fatawa da take ƙasa, ba ita malamai suka zaba suke ba da fatawa da ita ba, kuma a gaban mutane. Kaga farrata yayi sakaci a game da ladabi da malamin sa, asa'al adab li muallimi, ya muna ladabi ga malamin sa. A gefe guda shi kuma wancan da aka ce mata har abada ba zai taba ce ma malamin salima ba, alaga ta malam dan me me yasa ko da tambaya yace alaga ta malam me yasa kaza, kaman misali mutum ya tambaya a wajen sanin hikimar shari'ar musulunci a wasu hukunce-hukunce, alaga ta malam me yasa dan mutum bai samu uwa ba aka ce ya taimama, kaga wannan yana me yana so a fada masa abinda malamai suke ce mishi illatul hukmi ne, nan ta'alilul hukmi ake yake san a masa, yana san a fada masa dalili da yasa abu kaza, hikima da tasa aka ce abu kaza shi za a yi idan ya zama kaza ya faru. To har irin shi su a wajen waɗancan man qala li shaykhihi lima lan yufliha, duk wanda ya ce ma malamin shi dan me to har abada ba shi ba samun aljanna, shi da aljanna sun riga sun rabu da juna, sun yi kunnan sun yi hannun riga da shi da aljanna. To a tsakiyarsu shine ake samun na uku, a tsakiya su ne waɗanda ake samun ahlul adab, at-tullabul muta'addibun, su ne waɗanda lam yufarritu wa lam yufritu, basu ki kaiwa inda ake son akai ba, sannan basu wuce gona da iri ba, suna nan a tsakiya. Fatawassatu fil halati ni wa ansifu fashab fi at-taqyid wal itlaq, ka zama a tsakiya kake, wa ansifu ka zama kullun a adalci kake, tsakiya kake, domin sharri na nan a kawai ka saki abu saki haka, sannan kuma sharri na nan ka kuntata abu, amma idan ka zama a tsakiya kake baka kuntata shi ba, baka kulle shi ka tamomo ba, sannan ko ba sake shi waiwai ba, kawai ya tafi shi, to in ka tsaya a nan shikenan sai rayuwarka ta zama mai albarka. Allah ya sa mu zama haka. Al-Imam al-Qayyim sai ya sake cewa wa qala ba'd as-salaf, wasu daga cikin magabata suna cewa dinullahi bainal ghali fihi wal ja'i wal jafi anhu, wallahi addinin Allah na nan a tsakiya, a tsakanin wa bainal ghali fihi, tsakanin masu zakewa, duk lokacin da ka zama cikin ahlul ghuluwi zakewa kake, to ba inda ghuluwi yake kai mutum sai halaka, sannan wal jafi anhu da kuma waɗanda suke kin kaiwa inda ake su akai, har aikin su ya zama na wauta, zama sun bushe sun ki kaiwa inda ake san akai, a alkhairi da ladabi da musulunci da ibadar Allah da aqidar musulunci dukkanin su suna nan a tsakiya. Shi yasa komai na musulmai a tsakiya yake, aqidar su a tsakiya take, ibadar su a tsakiya take, kyawawan dabi'un su a tsakiya suke, komai na musulmai a tsakiya yake. In ka tsaya a tsakiya shikenan kazi, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan, haka nan ne muka sa ku zama al'umma ta tsakiya, Allah ka samu a tsakiyar nan. Wannan ita ce magana ta ƙarshe da zamu iya ambata daga cikin maganganun da malamai suka yi masu dimbin yawa a game da muhimmancin ladabi a harka ta neman ilimi. Yan uwa masu daraja, gaban mu ta gaba da zamu bayani akan ta ita ce musannafatun fi adabi talabil ilmi qadiman wa hadisan, littafai da rubuce-rubucen da malamai suka yi a game da ladabban neman ilimi a da da yanzu, wanda wannan ma sheda ce mai girma a game da yadda malamanmu suka ba wannan fanni na ladabin neman ilimi muhimmanci domin duk abin da kaga malamai sun yawaita rubutu akan sa to tabbas yana shaida akan cewa wannan abun mai muhimmanci ne da ya kamata a rike shi katamaumau kada a yi sakaci da shi to wannan mun kawo zamu kawo shi insha Allah ta'ala a matsayin shi ma shaida akan cewa lallai malamanmu sun yi rubuce-rubuce a kan ladabban neman ilimi domin wannan ya zama shaida akan cewa lallai ladabi ga neman ilimin nan tilas ne kuma abu ne mai muhimmanci za mu bude wannan magana tamu da maganar babban malami Ash-Sheikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahmatullahi alayhi wanda yayi ta a cikin littafin Sahibiyatu Talibul Ilmi wanda wannan littafin insha Allah za mu yi magana kansa a gaba yana da daga cikin littafin da aka rubuta a wannan zamanin namu littafai masu kyau a kuma fannin neman ilimi da kuma ladabi a gare shi yace laqad tawaradat mujibatu shar'i haqiqa sabubba na shari'a sun zo suna nuni ala anna tahalli bi mahasinil adabi akan cewa adantuwa da kyawawan ladabba wa makarimil akhlaqi da dabi'u wadanda suke nagari wa anna ilma kuma lallai ilimi wa huwa asmanu durratin fi tadi shar'il mutahhar kuma shine lu'lu'u mafi tsada wanda ake dora shi akan kanbi na shari'ar musulunci mai tsarki shi ilimin la yasidu ilayhi illa almutahalli bi adabihi ba wanda ya isa kai gare shi sai wanda ya adantu da ladabban sa wannan sabubba da dalilai na shari'a qur'anan wa sunnatan wa min aqwalis salafi as-sahabati wat-tabi'ina wat-tabi'i tabi'ihim duk sun zo sun tabbatar da cewa tabbas ilimi shi yafi cancanta ai maladabi kuma babu wanda zai kai zuwa gare shi sai wanda ya adantu da ladabban sa sai kama kanka ado ka ci kwalliya da ladabin ilimi sannan sai ilimin ya samu adalika al-mutakhalli an afatihi sannan kuma wanda ya kubuta daga cututtukan ilimi domin ilimi yana da afat yana da afat ai tuntuna suke cewa afatul ilmin nisyan abinda ke jawo daga cikin manya-manyan cututtukan ilimi akwai mantuwa daga cikin afatul ilmi akwai at-tughyan al-imam sa'id ibn jubair rahmatullahi alayhi yana cewa inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mali lallai jiji da kai ilimi na da wani irin nau'i na jiji da kai in mutun yayi shi Allah bai masa gamdakatar da albarkar sa ba sai ya zama mutun ya zama wani mai jiji da kansa ka tughyanil mali kaman yadda dukiya take sa mutun ya zama mai jiji da kai ya zama mai dagawa innal insana la yatgha ar-ra'ahu istakana lalle dan adam yana mai jiji da kai yana mai fadin rai yana mai ketare iyaka Allah ar-ra'ahu istakana wai dan yana ganin ya zama mai wadata to wannan ladabi ga ilimi wajibi ne nisanta cututtukan da suke taba ilimi wajibi ne ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه saboda haka ne ma malamai suka ba wannan bangaren na ladabban neman ilimi da kuma cututtukan da ya wajaba dalibi ya guje musu a lokacin neman ilimin sa malamai anaha bil bahsi anaha al ulama bil bahsi malamai suka ba wannan fannin muhimmanci wattanbihi kuma suka bashi suka taba dakarwa akai suka ta bincike akai sannan kuma suna fadakar da dalibai tun a can da har yanzu akan cewa wajibi ne dalibin ilimi ya zama ya lazumci ladabban neman ilimi kuma ya nisanci cututtukan da suke samun ilimi wa afraduha bit ta'lif saboda haka ne ma malamai suka zama sun ware wannan fannin da littafai suka rubuta littafai masu dimbin yawa imma ala wajhi al-umum li kafati al-ulum ko dai kaga malaman nan sun rubuta littafin neman ilimi na ilmu ma gabaki daya idan mutum yana son ya zama dalibin ilimi gabaki daya to wadanda ladabba ya wajaba ya zama ya tuffantu da su sai kaga ba wani fanni kawai suka ware suka rubuta ladabban neman wannan ilimin ba a'a ladabban neman ilimin shari'ar musulunci gabaki daya ko kuma mu ce ladabban neman ilimi gabaki daya aw ala wajhi alkhususi ko kuma a kebance sai su ware wani ilimi shi kadai sai su yi masa littafi su ware wani ilimi su masa littafi suce ga ladabin neman ilimi kaza ka adabi hamalatil qur'an kamar ladabban mahaddata alqur'ani kaga waɗanda suka shagalta suka zama sun keba kansu qur'ani suke san shi su zama sun ƙware a cikin sa to akwai ladabban su akwai littafai da malamai suka rubuta akan wannan wa adabin muhaddis ko kuma ladabban dalibin hadisi mutumin da ke son ya zama dalibin hadisi ne shi ya zama malamin hadisi a rayuwarsa gabaki daya to akwai ladabba da malamai suka ware suka rubuta littafai akai domin bayani ga daliban ilimi na hadisi cewa ya zasu su ladabtu ya zasu su zama sun dabi'antu da kyawawan dabi'u waɗannan ladabba ne suka wajaba dalibin ilimin hadisi ya zama ya adantu da su wa adabin mufti da kuma ladabban mai bada fatawa faqihi kenan mutumin da shi so yake ya nutsu a cikin fiqh har ya zama mai iya bada fatawa yace abu kaza halas ne yace abu kaza haram ne yace abu kaza makruhi ne abu kaza mandubi ne abu kaza mubahi ne abu kaza sunna ne abu kaza bid'a ne to wanda yake son ya kai ga wannan matsayin shi ma an yi rubuce-rubuce a game da su wa adabil muhtasib da kuma ladabban da suke bayani akan me aikin umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama bashi da kyau shi ma akwai ladabban sa idan so kake ka zama da'iya mai da'awa a rayuwarka da'awa ta shiryatar da waɗanda ba musulmai ba da'awa ta gyara ga musulmai waɗanda suke ciki domin addinin su da aqidar su da ibadar su su zama sun inganta to duk akwai littafin da aka rubuta akan wannan ala wajhil khusus a fuska take bancewa kenan waccan kuma ala wajhil umumi likafatil ulumi ilmu ma ga baki da sai a ce to gashi dalibin ilimi ga ladabban da ya wajaba ya siffanci da su tabbas malamai sun yi waɗannan rubuce-rubuce misalin hamalatul qur'an da ya fadi malamai sun yi rubuce-rubuce jiba littafin akhlaq hamalatul qur'an na al-imam abubakar al-ajuzi wanda zamu ambace shi ni magana akan sa kuma mu fadi muhimmancin sa insha Allah ta'ala kamar misalin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an na al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi shi ma littafi ne mai kyau da aka rubuta shi akan neman ilimi wanda ilimin na al-qur'ani haka misalin na mai fatawa malamai sun yi rubuce-rubuce akai kamar littafin ta'zimul futiya na al-imam ibn al-jawzi kafin sa akwai al-faqih wal-mutafaqqih na al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi shi ma zamu yi magana akan sa kamar littafin adabul mufti na al-imam ash-shahr zawri ibn al-salah rahmatullahi alayhi kamar littafin adabul futiya na al-imam as-suyuti duk waɗannan littafai ne da aka rubuta su da suke bayani akan ladabban dalibin fiqh ya zai ya zama malami na fiqh har ya zama ya kai matsayin mukami na bada fatawa a cikin wannan addini namu na musulunci haka al-mu'tasib an rubuta littafai da yawa da suke bayani akan ladabban hisba an rubuta littafai da suke bayani akan baya-baya a malam ibn taymiya na da al-hisbatu fil islam kafin sa akwai al-imam al-qurtubi daya daga cikin malaman qurtaba da ya rubuta nasa shi ma adabu al-muhtasib ladabban mai hisba to duk waɗannan ana da buƙatar su kai musuluncin ya kai ma matsayin da hatta likita shi ma yana da ladabban sa misali littafin akhlaqut tabib na Fakhruddin Ar-Razi Ash-Shafi'i da ya rubuta ma almajirin sa a lokacin da almajirin nasu ya zama likitan sarkin su sai almajirin nasu yace to alagat malan ka rubuta mini ladabba da kyawawan dabi'u da ya kamata ko ya wajaba a ce na siffantu da su shine al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullahi alayhi ya rubuta masa akhlaqut tabib littafi ne mai muhimmanci wanda a yau da likitocin mu za su dauka su karanta shi tabbas zai zama musu abinda za su rika hisabi akan su da shi tun a duniya da sauƙin littafai da aka rubuta mabambanta a baya-bayan nan wani malamin jami'a ya rubuta wani littafin sai ya sa suna akhlaqiyatul mihna littafi katoto da ke bayani akan dabi'un kowace sana'a ka dauka za a yi to waɗannan ladabba ya kamata ka zama ka lazumce su to kamar yadda Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi ya fada mana cewa wasu malaman sun keba wani fanni suka rubuta ladabban neman wannan fannin wasu kuma malaman da suka tashi gamewa suka yi idan kana son ka zama dalibi kawai dalibi me san ya zama malami to ga ladabban da zaka siffantu da su ba dole sai ka kebance kanka da wani ilimi ba ko fanni saboda haka anan zamu yi kokari mu ambaci wasu littafai domin dalibin ilimi ya zama yayi kokari wajen neman su da kuma bibiyar su da kuma kokarin ya karanta wasu daga cikin su a gaban malamai wannan abu ne da ake bukata a wajen dalibin ilimi saboda haka ga littafan da zamu yi ambatawa zamu ambaci wajen littafai kusan 20 da wani abu insha Allah ta'ala ba dan su kenan ba a'a sai dan mu nuna ni ishara zuwa gare su akwai littafi na farko al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' littafin al-imam al-hafiz abubakar ahmad ibn ali ibn thabit al-baghdadi rahmatullahi alayhi wannan littafi na al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' al-imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta shi ne domin yin bayani ga ladabba na dalibin hadisi da kuma malamin hadisi dalibin hadisi da malamin hadisi hatta tufafin da dalibin hadisi da malamin hadisi za su sa sai da malam al-khatib al-baghdadi ya fadi a cikin wannan littafin shin da dalibin hadisi ya fara yin aure tun da wuri da kuma ya jinkirta aure sai ya kai wani lokaci ya ga ilimin ya samu da yawa sannan ya auren wanne yafi duk al-imam al-khatib al-baghdadi ya tattauna a cikin wannan littafi na sami al-barka littafi ne wanda ya kasa shi juz'i juz'i so da littafi ne mai muhimmanci al-imam al-khatib al-baghdadi ya rasu shekara ta 463 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin malaman da suka rasu a karni na 5 so da wannan littafin nashi littafi ne mai muhimmanci akwai littafin sa na 2 wanda fa'idar sa bata gaza wancan na farkon ba shine al-faqih wal-mutafaqqih wancan ya rubuta ma daliban hadisi da malaman hadisi wannan kuma kaman yadda sunan littafin yake nunawa al-imam al-khatib rahmatullahi alayhi ya rubuta shi ne ga daliban fiqh da kuma malaman fiqh in kana son ka zama kafinci addini ka zama faqihi to lokacin da kake mutafaqqihi me san ya zama fiqh malaman fiqh to wadannan ladabba ya wajaba ka lizunce su sai ya fadi sufofi da ladabba da kyawawan dabi'u da halaye da ya wajaba a ce kai a matsayin ka na dalibin hadisi ka siffanci da su sannan ma dalibin fiqh sannan kuma bayan mutun ya zama malamin fiqh to yaya kamata kuma ya zama wannan littafi ne mai muhimmanci bai kamata a ce dalibin ilimi bai karanta wannan littafin ba a rayuwarsa littafin sa na uku shine taqyidul ilmi littafi ne shi kuma da ya rubuta shi akan ladabba na rubutu a matsayin ka na dalibin ilimi to waɗanne abubuwa ake bukata ka zama kana da su na ƙwarewa a cikin rubutu sai da ya faɗa hatta kayan rubutu da ake da su a wancan zamanin nasu wanda yau idan ka zo ka dauki waɗancan abubuwan sai ga mu a wannan zamanin ba mu da su so da wannan littafi ne mai muhimmanci ya fara da bayani akan haramta rubuta hadisi da manzo Allah sama yayi a tashin farko sannan kuma yazo yayi bayani akan halastawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya faɗi dalilin da yasa manzon sama ya hana sannan kuma daga baya ya faɗi dalilan da suka sa manzon sama ya halasta sannan kuma ya faɗi sufofin mai rubuta wannan littafi ne shi ma mai muhimmanci na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi littafi na hudu shi ma nasa shine iqtida'ul ilmi al-amali wannan shi kuma littafi ne da ya kasance tsaman giyar kan hanya fiyade yaro fiyade babba bayan an yi ilimin to sai ya dauki wani shishike daga cikin shika-shikan ladabban ilimi shine al'amalu bihi idan an yi ilimin to kuma a fita aiki da shi shine ya rubuta waɗannan wannan littafi nasa littafi ne dan karami kuma littafi ne da ya samu gata a wannan zamanin namu babban malamin hadisi na wannan zamani Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alayhi ya masa aiki ya ware wanne ne ya inganta a cikin abubuwan da aka kawo a ciki da kuma wanda bai inganta ba saboda shi ma bai kamata a ce dalibin ilimi ya zama bai da shi ba littafi na gaba shine na biyar a cikin littafan da zamu ambata akwai al-hasu ala talabil ilmi wal ijtihad fi jam'i wannan littafi ne da aka rubuta shi kafin wadancan littafan domin wanda ya rubuta shi shine al-imam abu hilal al-hasan ibn abdullah ibn sahal al-askari babban malamin lugha babban malamin tarbiyya ya rasu shekara ta 400 chip bayan hijira shekara ta 400 bayan hijira kun ga ya girmi al-imam al-khatib al-baghdadi da rasuwa kenan tsakanin mutuwarsa da ta al-khatib al-baghdadi akwai shekara 63 to shi ma rubuta wannan littafin nasa littafi ne dan karami amma cike yake da fa'idoji da maganganu waɗanda suke masu tsada abubuwan da ya wajaba a ce dalibin ilimi ya zama ya siffantu da su daga ciki ya kawo wata magana mai ban sha'awa da aka tambayi wani malami aka ce bima adraktal ilma alla gafata malam ya akai ka sami ilimi sai ya ce bi sabrin ka sabrin himayin wa bi hirsin ka hirsil khinzir wa bi fukurin ka fukurin ba'ir yace na sami ilimi da abu uku dabbobi uku ne koyi da su bi sabrin ka sabrin himar juriya irin ta jaki ba yadda za ka zama dalibin ilimi amma baka da juriya sannan wa bi hirsin ka hirsil khinzir da kuma kwadayi irin na alade alade kwadayin bala'i gare shi to amma sai an yi koyi da shi a wannan kwadayin dalibin ilimi ya koyi da shi a kwadayin san karatu sai ya zama ya sami ilimi sannan wabi bukurin ka bukuri ba'iri sannan da hanzari da yin abu da sassafi irin yadda tsuntsu ke yi an musu sheda imrul qais yana cewa wa kad aghtadi wat tayru fi waqnatiha ni na kan fita da sassafi alhali tsuntsaye ba su riga sun fita daga cikin shekarsu ba ina rigan tsuntsaye fita to kaga wannan kenan so da kalittafi ne da ya gabaci wadancan littafai na al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi na al-allamah al-askari littafi na gaba na shida kenan jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi wa ma yanbaghi min riwayatihi wa hamlihi wannan littafi ne wanda ya kasance kundi in ka so ka kira shi a matsayin encyclopedia wato mawsu'a kaman yadda ake fadi ko da'iratul ma'arif littafin da ya zama shakundum ne jakan magori a game da abin da ya shafi na dubban neman ilimi littafin al-imam al-khatib al-baghdadi al-imam abu umar yusuf bin abdul barr an-numari al-qurtubi mai littafin at-tamhid lima fi al-muwatta' min al-ma'ani wal-asanid sharh al-muwatta' mai littafin al-istidkar sharh di al-muwatta' wannan babban malamin al-imam ibn abdul barr shine abin wanda suke ce mishi allamatul maghrib su bi Allah ya ba duniya kyautar su a lokaci daya shekara daya kuma suka rasu zaqa fil mashriqi wa hadha fil maghribi al-imam al-khatib al-baghdadi yana gabas iraki baghdad ya rasu shekara ta 363 kaman yadda aka ambata shi ma ibn abdul barr rahmatullahi alayhi sirra sa wannan shekara duk da cewa dama wannan lokacin wani lokaci ne da Allah ta'ala ya aje malamai tsindim a wannan lokacin irin su al-imam abul walid al-baji al-maliki a wannan zamani ya rayu irin su imam al-juwayni babban malamin fiqhin shafi'iyya shi ma a wannan zamanin ya rayu to malamai da yawa sannan kusan kuma kanni ne na irin su al-imam al-bayhaqi su al-imam ad-darqutni su al-imam ibn qattan da makamantansu kannin su ne kusan zamanin su yana kusa to wannan littafi nasa jami'u bayani al-ilmi wa fadlihi wa ma yanbaghi min riwayatihi wa hamlihi shi ma littafi ne da za a matsalibin ilimi kuka idan bai mallake shi ba ko bai karanta shi ba littafi na bakwai shine littafin akhlaq wa hamalat al-quran wanda muka ambace shi a baya na al-imam al-hafiz muhammad ibn al-husayn al-ajurri wanda ya girmi waɗannan malaman domin shi ya rasu shekara ta 360 kusan akwai tazarar shekara 90 da wani abu a tsakanin shi da su al-khatib al-baghdadi da kuma su ibn abdul barr wannan littafi nasa shi ma littafi ne da ya kasance tsumagiyar kan hanya dalibin qur'ani za a masa kuka idan bai karanta wannan littafin ba littafi ne tsumagiyar kan hanya ta da yaro ta da babba dole idan mutun ya kasance ɗalibin Qur'ani ne shi ko malamin Qur'ani ne yayi kokari ya mallaki wannan littafi kuma ya karanta shi kuma littafin alhamdulillah a wannan zamanin namu ya samu gata domin idan ba za ka iya mallakar asalin littafin ba sai aka samu babban malami professor a jami'ar musulunci al-doktor al-ustadu al-doktor Khalid bin Uthman al-Sabt ya yi masa ikhtisari ikhtisari mai ban sha'awa ikhtisari na ilimi wanda aka tasa daliban ilimi aka karantar da su littafi ne da zai musu fa'ida to in baka samu asalin ba to kai kokari ka sami wanda aka yi ikhtisarin nasa sannan yana da littafi adabun nufus shi ma littafi ne da dalibin ilimi ya kamata ya karanta shi duk da ya rubuta shi ne fil adabil amma la dubba gabaki daya to amma talibin ilimi zai zama masa wata wani buzili mai girma domin shi ya fi cancanta ya zama ya ladabci da abinda al-Imam al-Ajurri din ya faɗa sannan kuma yana da akhlaqul ulama shi ma kuma littafin shi ne yana bayani akan ɗabi'un malamai to duk wannan littafin yana da kyau mutum ya karanta su akwai littafi na gaba shine ta'limul muta'allim tariqat ta'allum wanda a ƙasar nan tamu shine littafin da aka fi sani kuma shine malaman suhu suka fi karantar da shi littafi ne mai albarka wa in kana akwai wasu abubuwa a cikin sa wanda suka zama na kuskure amma ba su da yawa to wannan kuskuren da ke ciki bai halasta yasa ai ma littafin kudin gora a masa hukunci a ce a daina karanta shi ba kamar yadda an yi wannan kuskuren a da wasu su rika bada fatawa cewa a dauke shi a kona shi ma kawai littafi ne mai albarka cike yake da fa'idoji Ash-Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahmatullahi alayhi ya masa sheda cewa a masallacin manzo sama ya ga ana karantar da littafi na Burhanuddin Zarnuji shi ya rasu shekara ta 593 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to daliban ilimi su zama sun karanta shi musamman ka same malamin da zaka karanta a gaban sa kuma ya zama ya fayyace maka in hadisi ne bai inganta ba maka bayanin bai inganta ba in wani hukunci ne ya kawo wanda bai inganta ba shi ma a tabbatar da cewa bai inganta ba sannan sai littafi na gaba shine al-hafsu ala hibzil ilm shi kuma littafi ne na al-Imam Abu al-Farj Abdurrahman ibn al-Jawzi mun san Abdurrahman mun san al-Imam ibn al-Jawzi ibn al-Jawzi ba ibn Qayyim al-Jawziyyati ba ibn al-Jawzi mai littafin talbisu iblis mai littafin saydul khadir mai littafin sifatu safwa to al-Imam ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi yana da wani littafin sa dan karami da ya rubuta shi ma littafi ne na dubban neman ilimi musamman abin da ya shafi hadda ya kawo abin da ke kara hadda ya kawo abin da ke hana hadda sannan ya rika kawo misalan mahaddata a tarihi waɗanda aka san su al-Imam Ibn al-Jawzi ya rasu shekara ta 597 to wannan littafin nasa yana da muhimmanci sosai wanda ya kamata a ce mutum ya zama ya karanta shi bai kamata ya zama ya sakaci da shi ba akwai littafai waɗanda suke suma bai kamata a ce ɗalibin ilimi bai karanta su ba akwai bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf wannan littafi ne mai muhimmanci matuƙa sosai na babban malami al-Imam Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali Zainuddin fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf wannan littafi ne da yake bayani akan ya ɗalibin ilimi zai dauke kansa kai tsaye ya nisanci abin da ya kasance kirkirarre ne ko kagagge ne ko na rigima ne ya koma ya ruko da ilimin da magabata suka zama sun yi ruko da shi suka ci nasara ya kai inda suka kai wannan littafi ne da ake ma ɗaliban ilimi wasiya da su karanta shi sannan yana da wani littafin da shi ma bai gaza ba a wajen fa'ida kamar wancan shi ne ya ɗauki hadisi kwara ɗaya hadisin Abu Darda radiyallahu anhu na al-ulama warasatul anbiya wanda a ɗaya daga cikin shirye-shiryen mu mun yi bayani akan wannan hadisin kuma har mun kwafo wani abu mun faɗa daga cikin abin da shi al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya ambata a cikin wannan littafi nasa sharh hadisi al-ulama warasatul anbiya sannan yana da littafi na uku shi kuma aya ya dauka ita ma ya kwankwatsa ɗaliban ilimi da ita yi mata sharhi ko yi mata tafsiri ita ce wannan aya ta innama yakhsha allaha min ibadihi alulama littafi ne wannan littafai guda uku na ibnu rajab alhambali fadlu ilmi salafi ala ilmi alkhalaf شرح حديث أبي الدرداء العلماء ورثة الأنبياء دكما تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأن التقين غداؤك تسكين مهم منشي يدال بن إلمية زميا كان تاسو دومن لدبن سنة إلمية زميا قاو الإمام بن رجب رحمة الله عليه ياغس الشيكرة تقريبا كجسة إندبيا كمينة شن المادران الإمام ابن القيم رحمة الله عليه سننن ما لميني أفنن حديثي سننن ما لميني أفنن تاريخي سننن ما لميني أفنن فكه مسمى فكه هنابلة وأن للتافي ناس هنا للتافي ناسا سنة الكيمة للتافي نقبشين مسائل في طلب العلم للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي للتافي الإمام الذهبي ذهبي الإسلامي babban malamin hadisi babban malamin tarihi mai littafin sirru alamin nubala wanda shi kanshi littafin sirru alamin nubala littafi ne tarbiyya littafi ne ladabi littafi ne da zai koya maka adalci ya koya maka kyawawan dabi'u in kana karanta shi littafi ne da zai dauke ka ka cokan ya hada ka da magabatanka ka sanya su ka rayu kai koyi da su al-Imam az-Zahabi al-Majri ibn Taymiyyah ne rahmatullahi alayhi ya rasu shekara ta 748 yana da wani littafi da ya sa masa suna Masailu fi Talabil Ilm dan karamin littafi ne da mutum zai iya karanta shi a yini guda ma in yana da himma kuma ya gane shi anan akwai littafi kwara daya wanda daliban ilimi sukan same shi shine Zaghlul Ilm ana danganta shi zuwa ga al-Imam az-Zahabi amma manyan malamai sun tabbatar da cewa ba littafin al-Imam az-Zahabi ba domin a cikin sa akwai maganganu da aka yi a cikin littafin marasa kyau a haƙƙin Sheikhul Islam Taymiyyah wanda kuma an sallada bin da ke tsakanin Ibn Taymiyyah da al-Imam az-Zahabi amma littafi ne da aka samu wasu sun dauka musamman ƴan bid'a kaman al-Kautsari al-Kautsari ya dauki littafin wanda mun san al-Kautsari da yadda yake fada da aqida salafiyya ta musulunci da kuma musamman malam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi to da Kautsari yaga wannan littafin da abinda aka ce ai Zahabi ne ya rubuta kuma ga zazzagi da yema Ibn Taymiyyah sai ya ce ai littafin az-Zahabi ne amma manyan malamai muhaqqiqai sun tabbatar da cewa Zaghlul Ilm ba littafin al-Imam az-Zahabi bane kuma sun kawo dalilai na tahqiqi da suke tabbatar da cewa Zaghlul Ilm laysa kitaban lil-Imam az-Zahabi duk malaman da suka faɗi littafin al-Imam az-Zahabi ba su ambaci Zaghlul Ilm ba wanda suka yi rayuwa da shi ba su faɗi Zaghlul Ilm ba sannan kuma an san irin rayuwar da malam Zahabi yayi da Ibn Taymiyyah a matsayinsa na malamin sa idan mutum yana son ya ga adalci ya ga iya zama da malami ya karanta maganganun al-Imam az-Zahabi musamman waɗanda yayi a cikin tarihul Islam da ya ba da tarihin malamin sa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi saboda Zaghlul Ilm ba littafin sa bane wannan fa'ida ce ga daliban ilimi sosai sosai littafi na gaba shine Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim wannan littafi ne shi ma mai matukar muhimmanci Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim na Al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'at al-Misri babban malami ne ya rubuta wannan littafi shi ma littafi ne mai muhimmanci mutum ya iya cewa kamar rayaye littafin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi wato al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' shi ma littafi ne mai matukar muhimmanci kwarai kwarai da gaske littafi na gaba shine Adabu at-Talab wa Muntaha al-Arab al-Arab da Hamza Adabu at-Talab wa Muntaha al-Arab al-Arab wato buƙata wannan littafi na babban malami ne Al-Hafiz Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani littafi ne mai matukar muhimmanci sosai domin shi haske da ya kasa daliban ilimi matakai biyar sai ka zabi wani matakin kake son ka tsaya sannan ya faɗi sharuɗan zama kowane mataki in matakin farko kake son ka zama ga sharuɗa ga ladabba in na biyu kake son ka kai shi ma haka in na uku ne in na huɗu ne in na biyar ne in na shida in na biyar kai afwan shi ce littafi ne mai muhimmanci Adabu at-Talab wa Muntaha al-Arab shi yasa waɗanda suka rika rubuta littafin da littafin daga baya sai su sa a ƙasa bayan wannan sunan sai su ce kaifa tusbihu 'aliman min ulama'i al-islam in ka karanta wannan littafin yana nuna maka ya zaka wayi gari ka zama ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci littafi na gaba shine zammu man la ya'malu bi ilmihi, littafi ne mai muhimmanci kuma dan karami yana cikin rasail na al-Imam Ibn Asakir. Al-Imam Ibn Asakir rahmatullahi alayhi tsohon malami ne, ya rasu shekara ta 571 bayan hijira. To wannan littafi na riwayoyi ya tattaro da maganganu masu ban sha'awa wanda suke bayani akan sukar mutumin da ya kasance baya aiki da ilimin sa, ya koya amma ilimin daban aiki daban. To wannan littafi nasa shi ma tsumagiyar kan hanya ce, to yana da kyau dalibin ilimi ya zama ya mallake shi. To waɗannan suna cikin littafan da malaman mu na da suka rubuta, wanda kowanne daga cikin littafin da aka ambata a cikin wannan littafan bai gaza shekara 150 ba zuwa sama. Irin nasu Al-Khabib al-Baghdadi kuwa ai ana magana shekara 1000 ne. Irin sunan ibn nasu Al-Askar su ma shekara 1000 ne, ya ma fi shekara 1000. Irin sunan Abubakar al-Adurri sun fi shekara 1000. Tun a wannan lokacin malaman mu sun yi rubuce-rubuce akan ladabban neman ilimi. Amma daga cikin littafan da aka rubuta su a wannan zamanin akwai littafi mai muhimmanci wanda a wannan zamanin in ka ce ba a rubuta kamar shi ba ba kai laifi ba, shine littafin Hilyatu Talibul Ilmi na babban malami Al-Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahmatullahi alayhi, wanda ake ce masa Ibn al-Qayyim as-Sajid. Kusan a wannan zamanin ba a samu wani malamin da ya kiyaye littafin Ibn al-Qayyim kamar sa ba. To yana da littafin Hilyatu Talibul Ilmi, wasu daga cikin daliban ilimi sun san littafin, kuma littafin ya samu gata. Babban malami Al-Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya zauna ya karanta da dalibansa wannan littafin, kuma an bubbuga littafin kwafi kwafi kala kala ma. Sannan littafin ya samu wasu sharhuha da wasu malamai suka yi. Daga cikin sharhin da zan iya tunawa akwai sharhin da wani malami dan kasar Mauritania ɗaya daga cikin Shanakifa ya yi, shi ma sharhi ne mai kyau, ya kira shi da At-Tawshih fi sharhi Hilyati Talibul Ilm. Sannan daga ciki akwai waki da aka wake littafin gabaki daya. In ka kasance kana bukatar kawai ka haddace ne, to an dauki littafin an wake shi, wanda yake sheda game da albarkar littafin. Allah kara masa albarka. Sannan daga cikin littafai masu muhimmanci da aka rubuta su a wannan zamanin akwai littafin Kitabul Ilmi. Wasu maqalat ne na Al-Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen aka tattara suka zama mujalladi kwara daya, wanda suke bayani akan ladabban neman ilimi da kuma abin da ya kamata dalibin ilimi ya zama ya siffantu da shi. Wannan shi ma littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske, bai kamata dalibin ilimi bai karanta shi ba. Akwai wani littafin mai muhimmanci da aka rubuta shi a wannan zamanin, shine Muntalaqatu Dalibil Ilmi, wanda wani babban malami a kasar Masar. Daliban ilimi da yawa ba su cika damuwa da rubuce-rubucen shi ba, amma rubuce-rubucen sa cike suke da fa'idoji. Shine Al-Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah, yana nan da ransa bai rasu ba. Littafansa suna da kima sosai. Daga ciki akwai wannan littafin nasa Muntalaqatu Dalibil Ilm, littafi ne mai muhimmanci. Yana da littafin sa Al-Usul ila Tariqil Usul, Al-Usul ila Tariqil Usul, littafi ne da ya rubuta shi akan fannin suluk, fannin tazkiyatin nafs, fannin tsakkake zuciya. Littafi ne mai muhimmanci. Yana da littafin sa Al-Qabr min Ad-Dakhil, da wasu littafai waɗanda ya rubuta su masu matukar muhimmanci da dalibin ilimi ya kamata ya zama ya mallake su. To shi ma wannan littafi Muntalaqatu Dalibul Ilmi littafi ne mai kima sosai da wannan babban malami ya rubuta shi a wannan zamanin. Daga cikin littafan da kuma za a ma dalibin ilimi wasiya ya karanta su a wannan zamanin aka rubuta akwai Hurmatu Ahlil Ilmi. Wannan rubutu ne da wani babban malami kuma likita, shi ma dan kasar Masar, wato Dr. Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam, yana zaune a Alexandria wato Iskandariya a kasar Masar. Yana ɗaya daga cikin malaman sunna wanda suka yaki da bid'a a kasar Masar. Yana da wannan littafin nasa, littafi ne mai matukar muhimmanci da ya rubuta shi. Sannan akwai littafin sa na biyu, shi ma da ya kama da wannan, shine Uluwul Himma, littafi ne da yake bayani akan ya mutum musulmi a keɓe kuma dalibin ilimi zai zama yana da himma ta gaske, wanda da himma ce mutum yake tashi ya kai zuwa ga bukatarsa. To wannan ma yana da muhimmanci. Akwai littafi na gaba, shine Adabu Talibul Ilmi, wanda wani malami dan kasar Masar kuma likita kuma doctor ne a ilimin hadisi a Sheikh Muhammad bin Sa'id bin Rislah ya rubuta shi ma littafi ne mai muhimmanci da ya faɗi abubuwa masu kyau a cikin wannan littafi nasa dalibin ilimi ya zama ya ba wannan littafi muhimmanci ya karanta akwai wani littafin nasa shi kuma ya rubuta shi afatul ilmi cututtukan ilimi sai da ya kawo cuta guda 12 a cikin wannan littafin kuma yayi bayanin kowace cuta da kuma yadda take cutar da ilimi kuma ta cutar da dalibin ilimi sannan ta cutar da al'umma gabaki daya so daga waɗannan littafai nasa suna da muhimmanci daliban ilimi su zama sun mallake su kuma sun karanta su daga cikin littafai na gaba da aka rubuta wanda dalibin ilimi ya kamata a ce ya karanta shi akwai littafin ar-rasul wal-ilm na Sheikh Yusuf Al-Qaradawi yana nan da ransa bi rasu ba shi ma littafi ne mai kyau kuma mai muhimmanci kuma an rubuta shi shekaru da yawa kusan littafin ya kusan shekara ina jin shekarun shi sun kusan 40 da rubuta littafin saboda haka littafi ne mai muhimmanci dalibin ilimi ya zama ya mallake shi ya karanta shi daga ciki akwai al-manzumatul mimiyya fil wasaya wal adab al ilmiyya wannan wata kasida ce mai albarka da Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullahi alayhi ya rubuta dalibin ilimi shi ma ya zama ya samu wannan kasidar mimiya ce sannan kuma Allah ya azurta ta da wani sharhi shi kuma mai kyau da ɗaya daga cikin matasan malamai na wannan zamanin ɗaya daga cikin malamai da suke zaune a Madina ya rubuta wato Sheikh Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan gidan Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad matashi ne professor a yanzu kuma mai rubuce-rubuce yana da rubuce-rubuce masu fa'ida to daga cikin waɗannan rubuce-rubucen nasa akwai sharhin wannan manzumar ta Al-Haqqani ya dauke ta ya mata sharhi na ilimi mai ban sha'awa daliban ilimi su zama sun shi littafi na ƙarshe da zamu ambata insha Allah ta'ala kuma shine kankara wannan bagiran shine qawa'id fi ta'amul ma'al ulama na wani malami a kasar Saudi Arabia shine Sheikh Abdulrahman ibn Mualla al-Waihiq shi ma littafi ne mai muhimmanci kuma yana da dan girma da ya rubuta shi akan ya ake mu'amala da malamai domin dalibin ilimi idan bai san yadda zai mu'amala da malamai ba to shikenan ilimin sa sai ya zama na rigima ilimin sa ya zama bai da albarka ilimin sa ya zama akwai tashin hankali a ciki karshe kuma ba zai ci gaje ilimin ba da wannan ne insha Allah ta'ala za mu tsaya a yanzu sai Allah ya hada mu a haduwa ta gaba sai kuma mu shiga wani sabuwar gaba da za mu shiga tsundun mu fara bayani akan dubban ilimi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu abin da muka fadi albarka kurakuran da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kenan wannan shi ke nuna mun gama da shimfiɗa a game da wannan fanni da za mu fara bayani kansa muna roƙon Allah ya mana jagoranci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته